Malam Garbashu, barka da warhaka.
Barka dai.
Maganar ƴan matan Chibok da ake ta maganar musanya tsakanin kungiyar Boko Haram da gwamnatin Najeriya na cewa a saka musu wasu fursunonin da aka rike musu da kuma su kuma su saki waɗannan ƴan matan. To sai ga labari ya fita hadda manyan jaridun kasar cewa gwamnatin Najeriya ta kawo sharuɗin cewa za ta saka wasu NGO kaman masu zaman kansu din nan na kungiyoyi su zama su ne masu shiga tsakani. Me gaskiya al'amarin?
Wato ba gwamnatin tarayya ce za ta nada kungiyoyi da za su yake ci kungiyar Boko Haram ba. Abinda shugaban Muhammadu Buhari ke jaddadawa shi ne ɗan har ɗan kungiyar Boko Haram ba su amince su fito zo su zauna a kan teburi da wakilan gwamnatin Najeriya ga daga a zauna a tattauna ba. To suna iya biyowa ta wasu hannu kungiyoyi da suka amincewa. Akwai kungiyoyi da yawa irin su kamar Red Cross ɗin nan, kamar irin su ko su Red Crescent, kungiyoyi ko na addini da sauransu wanda yake ba wai a nan Najeriya ba, wasu ƙasashen ma sukan ba da gudunmawa irin wannan. Ana iya biyowa ta hannunsu. Ita gwamnati ta san cewa waɗannan da suka ce suna da ƴan matan nan akwai su a hannunsu ko? Kuma sai su faɗi me suke so, kuma wasu ne su faɗi sunayen waye da waye ke so su, kuma gwamnati ta sai gwamnati ta duba ta gani.
Ina ce gwamnati tana sanar da duk waɗanda ta kama kila waɗanda ake zargi da maganar Boko Haram.
Eh, gaskiya ne, amma su watakila ai su ɗan kungiyar akwai buƙatar su akan waɗanda suke so a saki ko? Sai su faɗi su. Tunda ana yin haka a duk duniya ba wai a Najeriya kawai ba.
Yawanci mutane har yanzu suna ɗarɗarcewa waɗannan ƴan matan fa da ake ta magana kila shekarun nan da suka shuɗe guda biyu, wasu kila sun mutu, wasu makamancin haka. Me yasa gwamnati ba za ta gaya musu kila gaskiyar cewa kila ba za a iya samun su ba yanda ake tunani?
Saboda gwamnati ba ta san halin da suke ciki ba. Inda gwamnati ta san halin da suke ciki ne, yasa ba za a gaya wa mutane ba. Wani yaudara a cikin waɗannan mutane. Ai su wasu masu campaign na akwato ƴan matan, wasu su suke ai su suke yaudarar jama'a. Su duk kokarin da gwamnati take yi, su ai abin da suke nunawa abin nan fa kamar ji aka yi shi. Kamar ƴan matan nan suna nan a tare wuri guda kawai zuwa za a yi aje a ɗauko su. Wanda ke kamar yadda ka faɗa shekara biyar lokaci ne mai tsawo. Kuma kamar yadda aka yanzu wannan ɗaya da aka kawo musu fata ga har da yaro ta yarinya ta tashi ta zo. Hira da aka yi da ita wannan Aisha ne. Ta faɗa ta ce an baza su in wani hatsari da ya samu su daga cikinsu, an baza su. Me yasa aka baza ku? Ta ce yawanci aure ne. Saboda haka su waɗanda suke yakin fafutukar a dawo da ƴan matan nan, su ya kamata su ringa ɗan tausasa su duba gudunmuwa da gwamnati da ƙoƙari da sojojin mu suke yi. Yana neman yaudarar jama'a, suna nuna musu kamar a'a ƴan matan nan ga su a wuri guda kan gaba da kosu. Abin ya wuce haka.
Ina ga wancan satin da ya gabata wasu daga cikin iyayen ƴan matan nan sun fito don mun kalla har da irin social media cewa ai shugaba Muhammadu Buhari ya musu alkawari lokacin shi sa suka zabe shi cewa za a kwato musu ƴaƴansu, saboda haka kawai ya sauka in ba za a iya kwato musu ƴaƴansu ba. Ya gwamnati ta kalli wannan abun, ta kalli shi a matsayin sun kyauta mata ko ba su kyauta mata ba?
Wannan ra'ayi da aka faɗa waɗanda suke son su siyasa a cikin su saki ai mun ba su amsa. Wanda zai yake ganin shugaban Muhammadu Buhari bai iya mulki ba ko kuma bai yadda yake ai jama'a ce ta zaɓe shi, tsayawa a ɗan takarar jam'iyyar APC ya ci zaɓe ya karɓi mulki. Duk wanda yake ganin cewa a'a ya fi shiyawa ya je ya rijistar jam'iyyarsa ko kuma mace ce ta jefa rijistar jam'iyyarta ta je ta yi takara. Idan suka gabatar da shirye-shiryensu, ƴan Najeriya suka ga cewa a'a ita ta fi a idonsu, ita ci zaɓe, shugaban Muhammadu Buhari zai ba da mulki. Amma abin da muke karɓa gwamnati, iyayen nan sun fi 200 an ware kwaya uku an zuba su a kusa suna ta maganganu na sarrafa wasu ƴan siyasa. 200 da wani abu daga cikinsu suna can a Chibok, suna zaune suna ta godiya ga gwamnati, suna kuma fatan cewa a fito da ƴan matan nan babu wanda zai iya taimaka musu a kwato su in ba gwamnati da sojoji take da su ba.
To muna godiya sosai Malam Garba Shehu, kakakin shugaban ƙasar Najeriya.
Muna gode.